gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A inda a yau 11 ga watan Oktoba na shekara ta 2023, za mu yi magana ne akan matsalolin da mata kan fuskanta a siyasance, inda a lokuta da dama 'yan siyasa kan yi watsi da su bayan sun gama ɗawainiyar jefa musu ƙuri'a. Za kuma mu leƙa kicin, inda za mu yi wani girkin irin wanda ba a ba yaro mai ƙuya. Gyara zama a biyo mu a cikin shirin yau da gobe. Kuma sauraro sanin kowa ne a duk lokacin da aka ce lokutan kaɗa ƙuri'a ne musamman a ƙasashen mu na Afirka irin su Najeriya. Za ka samu mata ne a gaba-gaba wajen jan dogayen layuka domin zaɓar 'yan siyasa da waɗanda za su wakilce su a makamai iri daban-daban. Amma da zarar sun yi wannan, to an share su a gefe. Sai kuma wani zaɓen idan ya zo. Da ma yadda su matan da kansu ba kasafai suke yi ma 'yan uwansu mata 'yan takara irin wannan dogayen layukan ba idan matan suka tsaya takara. Shirin yau da gobe a yau ya tattauna da Hajiya Maimunatu a matsayinta na mace kuma mai kada ƙuri'a a duk lokacin da aka ce zaɓuɓɓukan siyasa sun zo, inda muka ji yadda take kallon matsayin mata da irin rawar da matan kan taka a siyasance da kuma yadda mota kan tashi ta faɗa musu ƙura bayan sun gama tura ta. Ga kashin farko na tattaunawar tamu. To Hajiya Maimuna, yau ma ga mu tare da ke a wannan shirin namu na yau da gobe. Ya zaki bayyana mana yanayin yadda mata suke taka rawa a siyasar Najeriya a wannan lokacin da ake ciki, musamman idan aka yi la'akari da cewa duk lokacin da aka ce an buga gugan siyasa ko yakin neman zaɓe, za ki ga mata su ne wajen gaba-gaba wajen ba da goyon bayansu.
A gaskiya Hajiya ta ce miki ma irin rawar da mata ke takawa mazan ba su takawa. Saboda mata gaskiya sun riƙe siyasa da gaskiya, kuma suna tsayawa tsayin daka da ƙarfinsu da jikinsu su ba da gudunmuwa ka'in da na'in. Idan mata suka ɗauki alƙawarin cewa za mu yi kaza, to da yardan Allah idan aka ba su dama za ki ga sun yi. To sai dai abin da ke faruwa ke tauye mata a Najeriya, har yanzu mazan suna ganin mu mata rauni gare mu, don haka ba a iya sakin mana abin yadda za mu yi shi yadda ya kamata. Amma kuma idan aka zo yaƙi neman zaɓe, mu ɗin mata aka fi nema, domin za ki ga ko a layi kika zo na jefa ƙuri'a, za ki ƙirga mace 50 bai wuce ki ga namiji 10 ba. Mace abin da kika yi mata bayani a kai, za ki ga ta ɗauke shi da mahimmanci da girmamawa, kuma za ta fito ta tsaya tsayin daka sai ta ga abin nan da ta ɗauki alƙawari a kan shi ta aiwatar. Sai dai kuma su 'yan siyasa maza kullum suna danne mu, suna ganin kawai amfaninmu shi ne mu fito mu ba su ƙuri'a. Ƙuri'a nan ta wuce, shike nan sai ki ga komai mace ta kawo sai a riƙa ce mata wai ai ba haka ba ne, kar a biye mana, mu muna da rauni kaza-kaza. Amma kuma ina tabbatar miki da cewa da matan siyasar Najeriya za su samu ƙwarin gwiwa fiye da yadda suke da shi yanzu, abin da za su yi ma al'ummar Najeriya sai sun yi abin da mazan ba su iya yi ba.
Na'am. To a ganinki me ke sa su maza 'yan siyasan suke musu, ko kuma sauran al'umma ne ma baki ɗaya suke ma mata kallon cewa suna da rauni idan aka ce za a ba su ragama a sha'ani na siyasa?
Abin da ya sa maza suke kallon, dama ita mace kullum a rauni aka halice ta.
Na'am.
To saboda haka maza ke kallon idan har za a sakamma mace ragaman shugabanci, to ai kaman ba za ta iya jin wannan ragaman yanda za ta yi control din jama'an kasa a zauna lafiya ko kuma wata abubuwa ba suna ganin kaman da namiji ɗaya ya je ya shiga gabanta zai iya juya tunaninta da hankalinta sai kuma ta zo ta aiwatar da wani abu wanda zai je ya zama akasin wanda ake so ta yi bane.
Matsayinki na mace mai kada ƙuri'a, kin amince da hakan wannan hanzarin nasu?
Zan ce na amince ban amince ba. Kin san ko amu matan suna muka tara. Akwai mace jajirtacciya wadda za ta tsaya ta jajirce ta yi abin da shi namijin ma ba zai iya yi ba. To amma sun yi mana jama'u haɗa mu duka.
Na'am.
Sai dukan mu ba za mu iya ba. To amma ni ina ganin da za a ce a gwada a gani a zaɓi jajirtattun mata wanda ba su da tsoro ba su da jin tsoron waye in ba Allah da ya halicce su ba. To ina tabbatar ki da cewa ire-iren waɗannan matan na tabbatar za su iya yin abin da wasu da yawa a cikin mazajen ba za su iya yi ba. Yanzu misali mace da ta jajirce ta tsayu akan cewa ga aƙidanta. Ina tabbatar miki da cewa idan namiji ɗari zai zo ya ce mata gashi ta bar wannan aƙidan ta koma nan za ta tsaya ta ce mishi fam ba haka bane. Kuma ina tabbatar miki da cewa mata sun fi tausayi da sanin halin da al'umma ke
fiye
da maza. Eh ba za mu iya shugabanci mu kaɗai ba tare da mazan ba. To amma sai dai abinda nake nufi a nan ya kamata su mazan nan 'yan siyasa su riƙa sako mu mata muna kafaɗa da kafaɗa da su. Saboda mu muke shiga lungu da saƙo muke gano irin yadda al'umma ke gudanar da rayuwarsu da kuma abubuwan da ya dace a tallafa musu. To amma ba sa yarda da haka. Idan lokacin kawai zaɓe ya zo ne ake jawo mace ta zo ta zama wani abu domin ta kawo al'umma 'yan uwanta mata su yi ƙuri'a. Daga bayan an wuce nan shikenan sai a mayar da waɗancan matan da aka je aka yi musu roman baki a lokacin za a yi musu alƙawarin za a tallafa musu kila akan ko karatun 'ya'yansu ko jari ko wani abu. To idan aka samu wannan nasarar to sai kiga kuma da an hau mulkin sai a manta da waɗannan alƙawuran da aka ɗauka. Ita wacce ta zama shugaba a wancan lokaci za ta iya ƙoƙarinta ta ga an aiwatar da wannan abin kamar yadda aka yi ma matan da alƙawari. Amma kai sai kiga su mazan suna ta haka sai a zo a ɗauko wani namiji ma wanda ba da shi aka yi wancan faramiyan ba. Sai a dora shi a ce shi ne ake so ya duba wannan abu. Ya tallafa ya abu kuma da zaran abu ya je hannun mazan nan ina tabbatar miki hajiya daga su sai iyalan tsara jin labarin abin alherin nan ya fito ya matsa gurin waɗancan matan da aka je aka yi musu roman baki ba.
To hajiya mai mana a nan ban da tsinin fashinki ba. A lokutan da dama za ki ga idan mata suka tsaya takara neman wani mukami a siyasa sai ki ga maimakon waɗannan mata da aka saba gani suna tururuwa akan layi suna zaben 'yan takarkari mazaje sai ki ga kuma amma ba sa goya ma 'yan uwansu mata baya yanda matan za su kai ga nasara. Me ke kawo wannan matsalar?
To ai shine nake miki raunin da muke da shi kenan. Idan mace ta fito takara ta tsaya za a samu shi kuma wani namiji wanda zai zo ya karanta mu waɗannan matan kada su amince da ita kamar yadda za su amince da maza. Za su ce ba za ta iya ba ai idan ta shiga misali ko majalisa ko ta shiga gwamnati za a danne ta maza sun rinjaya saboda haka ba za ta iya yin musu komai ba. Su abin da suke so su tsaya su zaɓi waɗannan mazan da suka riga suka fito. Yanzu kin ga kin waye gari kila bai kina da naira 10 ne ko 20 misali sai wani ya zo ya ɗauki 20,000 ya baki. To wannan 20,000 ɗin mu mata mukan kalle shi kamar miliyan aka baki. Nan da nan za ki ce ba ni shi kina gode ni saboda ya yi miki alƙawarin ai idan ya samu wannan muƙami zai muku kaza zai tallafa. Shikenan kin san hangen da muke yi sai mu fara hango ai arziki ya biyo mu har gida. Ita wancan macen da za ta zo da aƙidar ta na gaskiya cewa mu mata mu jajirce mu karɓi 'yancin kanmu mu tsaya a yi gwagwarmaya da mu domin mu ma mu ɗanɗani wannan roman demokaraɗiyya sai a watsar da ita saboda ba ta ba da komai ba. Shi wancan da ya zo ya ba da kuɗin nan shi yake yaudarar mu saboda haka sai mu biye ni sai mu ce ba ruwanmu da ita ne za ta yi ita ma in ta samu kawai za ta ji da 'ya'yanta ne da 'yan uwanta ta za su ga. To sai mu koma mu karkata gurin wanda suka ɗanɗana mana wancan 'yan kwabban wanda za ki iya kashe shi cikin awa ɗaya kuma da zaran ya hau mulkin da za ki je kofar gidan shi mai gadi ma ba zai bar ki shiga ba balle ki gani da za ki je don ki tunatar da shi ne wanda ka zo kai mu alƙawarin ka za ta ga din nan wallahi hajiya ba za a bar ki ki ci gaba ballan tana ma har ya mutu ya taimake ku da wani amnan shine raunin da muke da shi yasa ke ganin muke faduwa a zabuka idan mu mata muka tsaya
to anan ya kike ganin za a magance wannan matsalar ta wannan rauni da matan suke da shi har suke gaza marawa ƴan uwansu mata baya a duk lokacin da suka tsaya takara a lokacin siyasa misali ba ma lalle a Najeriya ba kila a iya ma'illa kasashen nahiyar mu ta Afrika
da za mu hada kanmu mu fahimci junan mu matan mu yarda da cewa idan muka ba mace ƙura'a kuma muka ba ta ƙwarin gwiwa za mu tare mu tallafa mata mu riƙa tunatar da ita akan wasu alƙawuran da ta yi saboda kin san an ce in dambuye yawa da yajin mai kin san wasu abubuwa idan kake da suka shiga office suka yi kin alƙawarin zaki abubuwa misali muhimmai guda biyar to wata kila lokacin da kika shiga office din nan zaki tada wasu abubuwan wanda baki san da su ba za su zo su kare ki su hana ki ganin waɗancan guda biyar din muhimmai to mu a matsayin mu na ƴan uwa mata ya za mu samu mu tunatar da junan mu a wanki karki manta kin yi alƙawarin kaza a yi kokari a gyara kaza a yi kaza ita kuma ta karbi wannan gyaran a gare mu mata to wannan zai sa mu mata mu samu tagomaki ne karfi wanda kuma za mu iya taimakon junan mu da shi to amma a bangaren mu din mabiya muna da raunin mu yi zaben su kuma a bangaren shugabannin mata da suke fitowa su ma suna da babban rauni wanda za ki ga a lokacin da suke son ƙura'an mu za su iya zama tare da mu lokacin da suka samu muƙari za su ga ana ƙyamatar mu musamman yanzu in suka kwanta yanzu ake ga shugaban matan jam'iyya kaza to za ki ga a lokacin da take campaign za ta yadda da kowace irin mace ne ta shigo gidanta ko ita ta je gidan ta yi campaign ɗinta ta faɗa cikin ƴan uwanta mata ba tare da ƙyamatarsu ba amma da zaran an ci zaɓe da za ki sallama a ƙofar gidanta ita ma za ta ce ba ta da lokacin ta ganki a matsayinta na shugaban wannan jam'iyya kuma duk abin da ɗan siyasan da take ma campaign zai zo ya bayar ita ma za ta danne misali in ɗan siyasa ya zo ya ce ki taimaki mace goma da jarin 20,000 su je su yi sana'a domin su taimaki ƴaƴansu da kansu da za a ba ta da mutum goma a cikin gidanta ko a ƴaƴan da ta haifa ko a ɗannanta su ne kila za ta iya samun mutum da ta ba su amma za ta iya tsayawa da su ta yi hotonsu su ci gaba ana tutturawa ma wanda ya yi wannan tallafi a ce mishi ai duk waɗannan matan an ɗauke su an ba su alhali ba haka ba ne kin ga shi kuma a can ya yarda da ke ya amince kin yi kin ga wannan abun sai mun zo mun gyara shi
jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawarmu da Maimuna Hajiya Maimuna anan dama nake so in ce ganin ce wato kamar yanda Hausa kan ce wai an dade ana ruwa kasa tana shanyewa tunda an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wani darasi kike gani ya kamata a ce mata sun samu na ganin cewa sun seta al'amuransu in aka zo lokacin zaɓe na siyasa musamman idan ƴan uwansu mata suka tsaya takara na ganin cewa ba su kware musu baya ba
eh to ya kamata idan ƴan uwanmu mata suka fito a fagen siyasa cewa za su tsaya takara misali ko majalisa ko wani abu dai to ya kamata idan suka zo campaign mu zauna da su mu fahimci juna mu nuna musu cewa za mu mara musu baya amma duka alƙawarin da su ma ba za su manta da mu ba za su tsaya tsayin daka akan cewa idan suka samu wannan kujera duk wani abu da suka san nau'ika ne na tallafa wa mace ta taimaki kanta da iyalinta za su jajirce akan su ga an yi wannan abun kuma ba za su damace mu ba in har sun amince da haka ita wacce ta fito ta amince za ta yi ba za ta damace ƴan uwanta nan mata ba to mu taru mu mara mata baya an ce wai idan aka gwada sai a gane yanzu ba mu gwada ba amma in muka dage muka yi irin wannan yarjejeniyan muka gwada muka ga mun ci nasara to kin ga daga nan mu ma sai ki ga abin ya ci gaba amma yanzu ba za mu tabbatar da cewa kowace mace ba za ta iya rike alƙawari da amana ba sai mun gwada. Kirana a nan ga ƴan uwana mata, idan lokaci yayi aka fito to mu tsaya mu kalli wace ce ta fito, mu yi ƙoƙari mu binciki tarihinta, mu binciki aƙidanta. Idan muka tabbatar da tana da kyakkyawan aƙida kuma ba ta da ƙyaman ƴan uwanta mata, to mu mara mata baya.
A nan nake cewa me yasa za ki ga su mata ne suke da sauƙin dandanan su canza ra'ayinsu? Za ki samu mace ɗan takara ko mace ko namiji ya zo ya gabatar da kanshi ya yi kamfe a wurinsu, ya yi komai zai gaya musu na irin abubuwan da yake tunanin zai musu na alheri. Amma a dare ɗaya sai wani ya zo, ƙila sai ana gobe za a kaɗa ƙura'a ma, sai ya zo da ɗan wani abin da bai taka kara ya karya ba, sai ya ba su kuma dandanan sai su bi shi riri. Sun manta kuma da duk wani aƙida da alƙawari da aka gamsar da su a baya. Wani jan hankali za ki na ganin mata cewa wannan raunin da ake danganta su da shi sun yi ƙoƙari a matsayinsu na ɗan adam, saiwa sun jajirce, su ma sun nuna cewa lalle-lalle shugabancin ma da ake neman ɗin a ga cewa matan sun yi, su tabbatar ma duniya eh lalle za su iya.
To ai sai sa kika ji na ce ni raunin namu kenan na mata. Idan na ce miki eh, to ya zama eh ɗin, ko wani ya zo kada in canza ra'ayi a kai ki dai kawai na tsaya. Amma da yawan mu ba haka ba ne.
A takaice dai ya jaye mana in na fahimce ki dai, wato san kuɗi ko ko san abin duniya dai kenan shi ke sa mata suke jaddada rauninsu ake ganin ba sa iya tsayawa akan abu daya.
Aikin da ita lura matan da ake tarawa nan da nan a canza musu ra'ayi, ƴan uwanmu ne talakawa. Yanzu ba ki ga matar da ta ƙoshi, ai ba ki isa ki canza mata ra'ayin da take so ba, saboda ba ki da abin da za ki ba ta ya burge ta.
Na'am.
Shi yasa a koyaushe aka tashi siyasa da mu matan talakawa ake amfani.
Na'am.
Idan na kin fito na yadda da ke na san halinki, na san ko ke wa ce ke zan bi ki domin in ga kin kai da kin abin da kike nema domin za mu faɗi tare mu tashi tare. To da zaran wani ya shigo ya ce min ga waɗannan, ina ganin zai fita min a jihu, zan gyara ɗaki na, kin san muna da wannan. Ko kuma zan ɗaura zanin tsara, ko zan gyara ɗaki na ya zama na wanke da wanke. To shi kenan sai in manta da sanayyar da nayi miki, in manta da aƙidar, sai in koma can. Amma kin ga in kika duba hajiya biye da za ki yi da wanda ta ƙoshi, ba za ki haɗa ta da mai jin yunwa ba.
To amma kuma za ki samu hajiya mai mana ɗan abin da ake ba su ma, ai bai taka kara ya karya ba a mafi lokuta da dama.
Yau wani ma 500 fa za a ba shi.
To kin ga wannan ko ai ba za a gyara ɗaki da shi ba, ba za a ce an ɗaura wani zanin tsara da shi ba, amma kuma sai ki ga mata ta canza ra'ayinta.
Amma za a kashe, ai za ta kashe, ki gane cewa.
Nufi na kin ga ba zai a gyara ɗaki ba, kamar yadda kika ce ba za a gyara ɗaki ba, za a sa zanin tsara ba, ɗan abu ne da bai taka kara ya karya ba, amma sai ki ga mata ta canza ra'ayinta a dare ɗaya.
Ni nake so ki gane cewa eh ɗan ƙanƙanin nan ko 200 ne aka baki, ɗan kaɗan ɗin kina tunanin kila yau baki samu naira 100 da kika kashe ba, sai aka zo aka baki 200. To shi kenan wannan 200 shi zaki kalla a matsayin kin samu kuɗin da bari yanzu nan zaki siyo ko sabulu ne ko omo ko wani abu kwatan kwatan haka dai.
Bari mu je ga batu na gaba Hajiya Maimuna kafin mu yi sallama. Za ki ga samu matan shugabanni misali ko matan gwamnoni zuwa shugaban kasa, ba mu sani ba kila ma har da matan shugabanni kananan hukumomi. Za ki ga da zarar an ce mazajensu sun samu wani mukami, sai yau sun zama su ne gwamnoni ko shugaban kasa ko kuma matan ciyamomi misali na kananan hukumomi. Sai ki ga kuma an zaburo da tada kamar wani ofishi nasu na musamman kenan na gudanar da ayyukan su kowanne da irin abin da zai ci zai rika. Ya kike kallon wannan tsari?
Wato kin ga wannan tsarin tsari ne mai kyau wanda da a ce za mu yi amfani da daman nan da muka samu. A nan ne za mu jawo ƴan uwanmu mata mu nuna musu cewa mu yanzu ƴan uwanmu mata muka sani, saboda mazajen mu sun samu wannan matsayin, mu ma mun samu wani kofa da za mu inganta rayuwar ƴan uwanmu mata da suke da rauni. Kin gane? To a'a, ba ma yin amfani da wannan daman. Shi yasa kike ganin ana kayar da mu. Sai matan gwamna ne misali ko ciyaman. In an ba ki ofis da za ki iya yin wani abu da za ki taimaki ƴan uwanki mata, dole duk yadda za a yi za ki kirkiro da wani abu wanda za ki tallafa ma waɗannan matan da ba su da shi. Kar ki ga a'a. To ba za ki tallafa man talakawa na ƙasa ba, sai ki jawo ƙawayenki da ƴan uwanki na jikinki, su ne kawai suka san kin samu wani alfarma, kin samu wata dama. Amma ƴan uwanki mace da take can ba ta da shi, da za ta kusan ba za ta ga hanyar ma da za ta kusan ta da inda kike ba, fallantana ki ba ki ba ta taimako. Kin ji takaicin da ke sa mata idan lokacin siyasa ya yi kawai sukan zaburo ne su nuna kawai su ma lokaci ne da za su samu nasara ban, don haka duk wanda yaje ya gama labarin shi idan ba kudi zai ba su ba ba su saurare shi ba da zaran wani ya zo ko mun mugun halin shi inda zai ba su kudi to fa za su bi shi to da waɗannan matan shugabannin siyasar suna jawo ɗan uwa mata talatawa suna kyautata musu ina tabbatar ni hajiya na rantsi da Allah mace ba za ta fito ta tsaya a takarar siyasa ta faɗi ba saboda wannan kyautatawar zai canza mana wancan ra'ayin da muke gani za mu tsaya mu zaɓe tuwa ko ƙawa kike da mace idan ta samu wani matsayi ta guje kenan ko a waya kika kira ta tafi ƙarfin ta daga wayan to yanzu ya za a yi kuma mace ta fito ta ce miki kina son wani matsayi ke kuma ki tsaya ki bata ƙuri'ar ki kin ga ba zai yiwu ba ta nan ne hanyar gyaran yake idan har matan shugabanni za su jawo matan talaka a jikinsu su tallafa musu to ina tabbatar miki za ki ga nan da nan mu ɗan uwa mata ra'ayinmu ya juya akan ƴan uwan mu
in na fahimce ki yanzu ƙalubalen kenan yana ga hannun matan shugabanni masu ofisoshi daban-daban idan mazaje suka samu matsayi
eh kwarai yana hannunsu
na'am
suke da ƙalubalen wannan gyaran idan kuma har suka tsaya suka yi wannan gyaran ina tabbatar miki su kansu wata ran ba mazajensu ne a kujeran ba su ne in har za su tsaya su yi wannan gyaran to ba mazajensu ne a kujeran ba nan gaba su ne saboda mata suna da riƙe alƙawari idan aka kyautata musu za ki ga mata sun raja'a a kan idan har kin kyautata musu a lokacin da kika samu daman kyautatawa to a'a sai ki ga mun bar ɗan uwa mata suna zama a gin kofar gidaje da gama ce wata da ƴaƴa biyu wata ɗaya wata da cijuwa ne sun je suna dako dako saboda suna tunanin mijinki ya zo gida wuce ƴan toki a bakko ku shanye a rana kwata-kwata abin da za a fito a baku bai wuce 500 ba to a matsayinki na ɗan uwa mace an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ke idan ke ne Allah ya jarabta da irin wannan rayuwar ya ga abin da ya kamata mata masu dama su riƙa duba muwa kenan
wace irin dama mata mu shugabanni ko na 'yan siyasa tunda su muke magana a kai
daman kenan ai kin samu dama kina matan chairman ko matan gwamna ko kuma kina 'yar majalisa kin shiga majalisa to ya kamata ki amfani da wannan daman ki tunya 'yan uwanki mata da ba su samu irin wannan daman ba wanda ma wasu ma ko karatun ba su yi ba kuma suna cikin wani yanayi to yaya za ki yi ki jawo su ki tallafa mu to da za a ce mu samu irin wannan tunanin muna tallafa ma 'yan uwa na tabbatar miki nan gaba wallahi za a watsar da maza a siyasa a koma kan mata.
To madalla mun gode kwarai Hajiya Maimuna da wannan gudunmuwa da kika ba mu a yau a cikin wannan shiri namu na yau da gobe. Kuna tare da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku biyo mu zuwa madafa.
Mu sauraro barkan mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau daga bangaren girke-girke. A yau ma muna tare ne da Malama Aisha Muhammad Barafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi?
Gama sarari assalamu alaikum. Yau muna dauke da girkin kabeji mai nama wanda ake sa nama a cikin kabeji a nade wanda tura ake kira dolima.
To Malama Aisha, ake gabatar da wannan girki kuma da menene ake bukata kafin a yi wannan girki?
Abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata sai man gyaɗa da ƙwai.
Ko cin kaya wannan yanki na ce Malama Aisha, to ya ake gabatar da shi?
To wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye faɗaɗa.
To irin babbaɗin da kake kenan.
Yawwa. Za ki ciccira shi, kika cire shi falle-falle, sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da dan gishiri kadan sai ki dan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire zaki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so zaki amfani da shi sai ki kawo naman ki sa abun nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasanki koren tattasanki sai ki yanka albasa ki yanka carrot ɗinki ki hada su gaba daya da su ki jajjaga tarugunki shi ma ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki hada ki wuri guda
ko wasu sako danya
cittan eh to in san samu ne an fi san danyan saboda ita ma ta fi kan dandanan ta yafi fita in kuma bu sassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun busun danyan ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nikawa a gida kika nika shi sai zaki dauko shi ki hada cikin wannan kwabi shi ma ki hada da shi a ciki
duk a kasa dai tun kafin ya hawo
sa shi ai duka aka gama sannan yi a fara wannan nadi
to komai ya hadu abin dandano gishiri duk an saka
duka an saka
to mai fa a wani lokaci ne mai zai taba shi
bayan kin gama hadin nan gaba daya uwar gida zaki zo ki dauki wannan mai naki sai ki hada shi ma a ciki
wato ka yayyafa
eh ki dan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan hadi ki motsi shi gaba daya ki cakudi amma man ana so ya dan ji sosai saboda shine sinadarin cin abinci bayan kin gama sai ki dauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan hadi
to malama Aisha kaman kwai nawa mutum zai tsaya da ko kuwa da iya kudin ka iya shiga langan
in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara daya ma ya ishe ki idan kuma yana da dan yawa to zaki
ka wannan bakin mutum biyar
eh kaman bakin mutum biyar zaki iya samun kamar kwai guda uku sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dako wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa
to in nade za a mishi linkin tabarma ko kuwa a hada kaman an kulle takarda
a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi ne gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki linko shi ta nan ɗayan bangaren dama ki dan linko shi ɗayan bangaren hagu sai ki saka abin sakace
ni dan tsinken sakace ne
yawa sai ki nade shi
to sai a kama bakin kenan a rike dan ya tsaya gaba
to uwar gida bayan kin gama wannan hadi kin gama nade zaki dauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kaman zaki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan nadi da kika yi a
da ruwa a ƙasa da wani abu za a daura kuku a ruwa za a sa kaman zai alale
a da ruwa a ƙasa kaman zaki dambu
to za a daura wani abu kenan
za a daura wani abu a bisa
wato tunirin kawai ake bukata
tunirin ake so ta ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kaman ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai danne bayan ya gama in ya nuna zaki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu zaki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu zaki ji kanshin shi ya dume miki gida makwabta na cewa baiwa Allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne zaki san abincinki ya gama da huwa
kuma sauraro baki daya ana muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti ta hada mana shirin baki dayansa Julie Leathers Gresham da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki a wasu sharifi muku sallama daga nan birnin Washington DC sai an jima ku.